بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى حدواء ونن سافيا ترانر لاربا إتتشي سافير بير غواتن واتو رمضان شكرا هجرة ta 1446 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Maris 2025 a wannan masallaci na Area 8 Juma'at Mosque dake nan Garki a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muke gabatar da jerengir wato muhadarori ga iyayenmu mata. Allah ya saka musu alkhairi. Dan uwa Malam Yusuf, Allah ya saka mai da alkhairi, yayi mana shimfiɗa game da wannan matashiya ta batu akan zamantakewa aure. Babu shakka, kamar yadda ya faɗa, al'amarin bayani akan zamantakewa aure abu ne mai faɗi ƙwarai da gaske. Duba zuwa ga cewa dukkanin rayuwar bil'adama ta samo asali ne daga zamantakewar aure. Da Allah ya halicci Annabi Adam alayhi salam, sai da ya halatta mishi mata, wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Sannan za mu ga cewa duk inda al'ummar dan adam take rayuwa, tana rayuwa ne a bisa wannan tsari na ɗabi'a na samuwar gidaje da families su suke haifar da garuruwa da ƙasashe. Kuma shari'ar Allah ta zo sai ta kawo tsare-tsare da gyare-gyare don a daidaita al'amarin wato zamantakewa ɗin ta aure. To, abinda nake so na ƙara a kai shi ne wato matsayin mai gida da kuma matsayin uwar gida a shari'a wani abu ne wanda yake shari'a ta ware wa kowa muƙaminsa, ta bai wa kowanne a ciki kulawa ta fuskar menene responsibilities, wato mas'uliyar da ke kansa, menene kuma duties, wato ayyukan da ake sa ran a gani daga gare shi, me kuma limitations, kowa da iyakarsa. Wannan haka yake, za mu iya cewa theoretically, wato a yadda yake a rubuce a littafi. Sai dai ala ardil waqi', a aikace yau da kullum, za mu ga akwai wato canje-canje ko wasu matsaloli da suka taso a rayuwa waɗanda su ne suka dabaibaye rayuwar da muke a yanzu. To, ina so mu yi ƙoƙarin tunanin menene abin da ya haifar da sabon salon rayuwar aure da ya canza daga abin da aka sani, sannan kuma menene matsaloli a ciki, meye kuma ci gaba a ciki in akwai, kuma ya za a yi mu samar da gyara. Babu laifi mu ambaci wasu ƙawa'id amma, wasu ƙa'idoji gama gari waɗanda suka bi a cikin shari'ar musulunci wanda suke guiding ɗin mu'amala aure. Alal misali, akwai aya a cikin Alƙur'ani wadda take ƙa'ida ce muhimmiya game da zamantakewa. Faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya ce su mazaje suna matsayin masu wato shugabanci ne akan matayensu. Qawwam shi ne wanda yake jagora ko shugaba, kama ce director ko in charge ko wani abu makamancin haka, wanda yake ba da umarni, wanda kuma duk abin da ya ce ana sa ran za a aikata, wanda kuma idan an yi laifi zai iya ba da punishment ko ya nuna cewa ba a kyauta ba, shi ake ce ma qawwam. To, alqawwamun wato masu kula da al'amarin matansu, sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Wannan damar Allah ne ya ba su sakamakon fifita sashen maza da yi akan fifita sashen mata. Kuma Allah ya umarni da cewa kada mu dinga kallon abin da aka ba junanmu, mu dinga kallon abin da aka ba mu. Wala tasmanu faddallahu bi ba'dakum 'ala ba'din. Allah ya yi hani akan mutum ya dinga kallon matsayin da Allah ya ba wani, ya dinga jin takeici. To, Allah cikin tsarinsa ya fifita ɓangaren maza akan ɓangaren mata. daga cikin wuraren da Allah ya fifita bangaren maza akan bangaren mata akwai wajen aure. Allah ya ba wa maza dama cewa su yi aure, su ne suke yin auren. Allah ya ba su damar su aure ma fiye da daya. Allah ya ba su damar su suke yin saki. Haka Allah ya ba su damar suke da shugabanci. Ga su nan dai damar maki da dama wanda Allah madauki sarki fifita maza akan mata da su. Kuma su ma mata Allah ya ba su wasu damar maki nasu waɗanda ba waɗannan ba. Sannan na biyu kuma ya ce bima anfaqu min amwali, saboda kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu. Saboda namiji shike biyan sadaki, shike yin kayan aure, shike gina gida ko ya kama haya, shike nemo abinci, shike bada sutura, duk waɗannan ayyuka ne da Allah ya ɗaura mishi, kuma dole ne ya aikata su. In bai aikata su ba, to yayi wasa, yayi sakaci da abinda Allah ya ɗora mishi na mas'uliya. Kamar yadda ake samun galibin maza a wannan zamanin suke da wannan sakacin. To wannan abinda maza suke yi na hidima da fa'ita shi ya ba su damar su zama su ne shugabanni. Mu kiyaye waɗannan ƙa'idojin guda biyu. Ƙa'idar cewa maza suna sama da mata a ɗabi'a da kuma a ainihin wato ƙarfin jiki da kuma a iya jure rigingimu da sauransu. Sannan kuma na biyu shi ne maza su suke yin hidima na duk wani financial implication, duk wata matsala ta tattalin arziki, duk wani matsala na ɗaukan ragamar jagoranci, to a kansu yake. To idan dai namiji bai kiyaye waɗannan abubuwan ba, daga nan za ki ga shi ne mataki na farko na ya rasa wannan jagorancin. Duk namijin da bai iya kiyaye waɗannan abubuwan da shari'a ta ɗaura mishi, to daga nan yake samarwa da kanshi na ƙasa a shugabancinsa. Daga nan yake rasa darajar da Allah ya bashi. Wannan yakan sa mata su kasa yi wa mazajen biyayya. Yakan sanya matan su ji cewa su da mazan kafaɗa da kafaɗa suke, ba shugaba ne da mabiya ba, a'a abokan aiki ne, ko abokan gwagwarmaya, ko kishiyoyin juna ne wajen mu'amala. Wannan yana taimakawa sosai wajen kawo matsala a ainihin gidan aure. Wannan na faɗan yadda abu yake ne a zahirinsa, ba wai ina faɗan yadda ya kamata ba ne. Amma yadda ya kamata shi ne, ko da mai gida yana da naƙasa ta fuskar aikata abin da Allah ya ɗora masa, to ba a gyara kuskure da kuskure. Kamata ya yi a gyara kuskure da abin da yake shi ne daidai. Da haka za mu ga cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa waɗanda ke umarnin mata a kan su yi biyayya, su yi ɗa'a ga mazajensu. Alal misali, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halasta ga mace mumina wadda ta yadda da Allah, ta yadda kuma cewa akwai lahira, to bai halasta ta ɗauki azumin nafila alhalin mijinta yana gari sai ta nemi izinin shi. Abin da za ta yi ma Allah na ibada na nafila bai halasta ta yi ba sai mijinta ya yadda, saboda biyayyar mijin wajibi ne, shi kuma wannan azumin nafila ne. Haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin da Imam Ibn Hibban ya ruwaito, manzo Allah yake idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha, yace wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti. Wannan hadisi yana da romo sosai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta kiyaye sallolinta guda biyar ba ta wasa da sallah, duk inda ta je, ko a makaranta, ko a office, ko a gida, ko a gidan biki, ba ta wasa da sallah, ta kula da sallah. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha, sannan ta azumci watanta, wato idan Ramadana ya zo abinda ya samu na kwanakin tsarki tayi azumi, abinda ya saura na kwanakin al'ada azumi na wucewa ta biya, shine ma'anan samat shahara. Kun ga ba a ce samat ramadana ba, sai aka faɗi shahar, saboda shahar na iya zama wani sashi a cikin ramadana, wani sashi biyan bashi a bayan ramadana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hassanat farjaha, sannan ta kiyaye mutuncinta, ba ta yin wani abu da ya saba wa mutunci na zinace-zinace, kuma ɗugu ko wani abu na ɓarna, ta kiyaye waɗannan. To wannan tsakaninta da Allah kenan guda uku nan: sallah, azumi, kiyaye mutunci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqa'at ba'alaha, sannan taima mijinta biyayya, yinayi bari na bari, duk abin da miji ya ce ta yi indai bai saba ma dokar Allah ba ta aikata iyayinta, duk abin da miji ya ce a bari in bai saba wa dokar Allah ba ta bari gaba ɗaya. Duk matar da ta yi haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a ce mata ga ƙofofin aljanna nan gaba ɗaya an buɗe su guda takwas, wanda ke ga dama ki zaɓa ki shiga. Wato za a bata irin falalar da ake baiwa manyan bayin Allah, ba wai za a ce shiga ta nan ba, sai ta inda ya yi mata za ta shiga. Kunga wannan yana nuna muhimmancin waɗannan ayyuka guda huɗu: sallah, azumi, kiyaye mutunci, da kuma biyayyar mai gida. Wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce. Wata rana sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yayi tafiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa ƙasar Yaman. Da ya dawo sai ya zo zai gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Mu'adh ya duka zai gaishe shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daka masa tsawa ya ce menene kuma haka ya Mu'adh, wani irin sabon salon gaisuwa ne ka koyo? Sai ya ce ai na je ƙasar Sham, na ga cewa a can idan za su gaida manyansu to suna durƙusawa ne su gaishe su. Ya ce mu kuma ba mu da wani babba irin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce zai yiwu in umarci wani mutum ya dinga durƙusawa wani mutum dan uwansa, to da sai dai na umarci mata ta dinga durƙusawa ainihin wato mijinta in za ta gaishe shi. Wannan ma yana bayyana mana matsayin miji da darajar da Allah ya bashi. Wannan hadisi ne sahihi, Ibnu Majah ya rawaito shi. Haka kuma hadisin wata mata din nan wadda ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata buƙatarta, wato tana da wani tambayoyi, ta zo ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi. Da za ta tafi sai Annabi ya ce mata azatu ba'alin anti, kuma ta aure ce ke? Ta ce eh, ni ma ta aure ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce to yaya rayuwa tsakaninki da mijinki? Sai ta ce to mijina sai haƙuri ya manzo Allah, wani abun ina iyawa wani kuma ba na iyawa, ina dai iya haƙuri na, kamar yadda galibi haka ake cewa ko? Sai Annabi ya ce mata to dai ki dai kiyaye, ina miki wasiya ki dai kiyaye, wannan mijin shine aljannaki shine wutarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bincike ta dogon zance ko ya ce sai ta gaya mishi dalla dalla me ke faruwa ba, sai ba ta dunkulalliyar ka'ida cewa shine aljannaki kuma shine wutarki. Idan muka kalli waɗannan hadisan da ire-irensu, ƴan uwa masu albarka, iyayenmu mata, za mu ga cewa shi musulunci abin da yake kula da shi game da hulɗar zamantakewa aure shine tsira da zaki samu a lahira, ba wai a buƙatun nan duniya ba. Su buƙatun nan duniya masu gushewa ne, ba su da tabbas, amma shari'a tana ƙoƙarin ta kiyaye miki tsira ne a lahira. Za mu ji an yi magana aljanna, an yi maganar wato matsayi na tsira daga wuta, an yi maganar ainihin wato samun shiga aljanna ta duka ƙofa da kike so. Duk wannan yana nuna cewa wato shi aure a wurin addinin musulunci wata ibada ce ga ɗiyamaci, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake maza wasici ne yake cewa a cikin wasiyar da yawa maza, yace ku kula da mata dinnan fa innahunna awanin bainakum su suna matsayin kamar bayi ne awan jam'u aniya ita ce kamar baiwa da kaje ka siyo da kudin ka ka kawo ta gidanka sai ce matan nan suna matsayin kamar bayi ne a wajen ku domin me ya kai in ba dan shari'a ba ai mutun ya kalli aure da yawa ya kalle shi philosophically zai ga cewa akwai san wato an ba maza kaifi yayi yawa idan aka cira shari'a domin mutun ne kawai zai zo ga iya lafiyayya budurwa da hankalinta da kenta iyayenta suna santa suna ji da ita sun shekara 18 ko 20 ko da 5 suna ba ta ci su ba ta sha su ba ta sutura duk abin take nema suna ba ta gurgurdan hali sai ya zo kawai ya ce yana santa kuma ya ce yana santa din nan sai a wayi gari ma ba ta jin magana kowa sai magana shi duk iyayenta din nan ta daina ma kallon maganarsa a matsayin abin saurarawa idan aka ce ba a san shi a gidan duk wanda ya zage shi ta zagaya ta gaya mai duk ta tona asirin iyayenta da kowa cewa ai wani ma ya ce kaza karbaban ma ya ce ba ka da aikin yi kaza kaza duk ta tona mai asirin kowa saboda kawai wani zance da yake gaya mata ko wani yaudara da yake mata a haka za a hakura a ce to shikenan ka fito sai ya dauko wasu yan kuɗi wanda wannan kuɗin aka lissafa su aka ce a lissafa hidimar da aka yi mata tun daga ragon suna har zuwa kayan ɗaki wannan kuɗin ba komai ba ne ko da zai ba da sadakin miliyan ɗaya ba komai ba ne balantana ma nawa ne sadakin 250 100 kai wani ma can baya 30,000 sai wasu yan kayayyaki da zai kawo a wasu akwatuna haka za a ɗauke ta a kai mishi sannan in al'ada mu ne ta Hausawa da Fulani da bare-bari a kawo mishi 10 ta arziki a cika mai gida da kayan alatu kuma haka ma ita mai godiya ana cewa mun gode Allah saka da alheri shi kuma daga nan ya fara mulki da isa in za ta fita sai da izinin shi za ta je gidan iyayen sai da izininsa a da can in ma yayi mata laifi da ta je gida za a ce ki koma hakuri yake ba za ma a ji ta bakinta ba to kun ga wannan yayi kama da bauta shine annabi yake ni fa innahunna awanin bainakum annabi yace kun rike su ne da mithaqullah kamar da Allah yake cewa wa akhadna minkunna mithaqan ghaliza sun dauki alƙawari mai nauyi game da ku shine ku mutane ne yan uwansu amma aka ce su dinga muku biyayya in ba su muku biyayya ba Allah ba zai musu gafara ba kun ga wannan alƙawari ne mai nauyi mace take dauka to inda ba dan addini ba za ki ga aure cewa a cikin shi akwai bautarwa saboda haka kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa maza wasici cewa su tausaya wa mata su musu hakuri da halayyar su su kyautata musu su kauda kai kuma aka ga cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace haka ya dinga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa bai taba daga hannu ya maru wata mata ba ko ya zagi wata mata a gidansa ko ya mata gori annabi bai taba yin wannan ba sallallahu alaihi wasallama duk da irin abubuwan da suka dinga yi a gidan idan mutum ya bi tarihin zamantakewar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa matan nan dai duk da uwayenmu ne muminai amma dai sunansu mata babu irin abin da kika san ana yi a gidan aure wanda ba su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya tsokanar shi ma kamar yadda Umar ya ji labari ya ce ana wayar gari a Umar ya zo yau matan shi tsawa sai ya ga kawai ita ma ta maimaita ce me kake nufi sai ce ina magana kina maimaitawa ta ce to me idan an maimaita maka magana dan an mai maka kai waye kai Umar fa da yake da wanda shedan ke barin haya in ya gan shi sai ta ce to annabi ma ana mai haka balantana kai sai Umar ya ji hankalin shi ya tashi saboda me yana da ƴa a gidan sai ya tashi ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Hafsa ya ce Hafsa wai da gaske ne a gidan nan wai ana iya wayar gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wata daga cikin ku magana take kula shi a wuni ana fushi da shi ana mishi gatsine ana mai tsaki ana yadda mishi da magana da habaici ta ce kwarai kuwa kuma da ce kin shiga uku kin lalace Hafsa ba kya jin tsoron Allah ya saukar da wata aya wanda a ciki za a ce ke halakakkiya ce ba kya jin tsoro Umar ya yi mata fada ya yi mata tankiya bai tsaya iya ita ba ya fara shiga daki-daki ɗakin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu fada ya shiga ɗakin Ummu Salama yace Ummu Salama wai da gaske ne har kuke wa manzo Allah tace kai ka cika rigima da shiga abinda ba ruwanka kaje kaje da gidanka mana bata ma saurare shi bata dalla mallanka fita ka ba mu waje to kun ga wannan dan adanci ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje yakin Khaibara ya auro wata mata Safiya da yazo da ita kafin ya gina mata daki sai ya ajita a gidan wani abokinsa wani sahabi aka bata daki na aro to da Aisha da Hafsa sai suka ji labarin cewa ai fa wannan mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro ana zuga ta a wajen kyau kisa da yadda mace ta kai bata so auro ta fi ta kyau kai ba ma aurowa ba idan ma kika bata da wani saurayinki ko bazawari fata kike in ya samu wata da zama ta kai ki ba sai ki ji sanyi a ranki ce alhamdulillah wata sakariya ma ya samu to da suka ji labarin cewa wannan wata kyakkyawa ce ta gani da fade sai hankalinsu ya tashi ba su bari an gama gina mata gida ba ke Aisha sai kika saka niqab ta bi sawun mata masu zuwa ganin amarya ta boye fuskarta ta tabbata ta ga amarya tana zuwa ku sai manzo Allah ya gane ta tunda matar shi ce amaryar shi yana ganin ta duka ta sa niqabi ta tayi camouflage ko sai annabi ya gane ta saboda haka da ta zauna aka gaisa cewa a mu makwabta ne mun shigo mu ga amarya Allah ya sa albarka ta dan yi abin da ta yi irin na mata haka sai ta fita tana fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta yace Aisha me haka kuma me zaki zo gidanmu kuma sai kin canza kama tai shiru yace ya kika ga amaryar tawa sai tace me na gani kuwa na dai ga bayahudiya tace na dai ga bayahudiya nabi yace ha ba Aisha kisa kike irin wannan magana ai bata dace da ke ba wannan matan musulma ce fa tace ka dai ji da shi ai na ji an ce ma kana tsananin santa ta wuce ta tafi abinta tana zuwa ita gaya ma ƙawarta Hafsa tace ke wallahi mun shiga magana fa da gaske ne ba ƙarya matar nan kyakkyawa ce ta gani da fadi sai Hafsa ita ma ta tashi ta sa hijabin ta tabbata ta gani da ta dawo Aisha tace mata ya ke ganta tace to tana nan dai ba laifi dai tana da kyau irin nata to tun daga nan suka kulla mata kullalliya iya zamanta a gidan nan bata ji dadin su ba yau sa ta kuka gobe ai mata gori a ce mata gajera ko a ce mata ɗan Yahudawa ba abinda ba a gaya mata ba kullum Annabi ya taba ta hakuri ku kun ga duk wannan ina so mu gane ɗabi'a ce ba a raba mata da ita inda wasu za su daina da waɗannan matan sun daina na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa da Aisha babu irin abin da ba su kulla mishi ba na irin wannan makircin matan Allah ya gafarta musu ya ƙara musu yarda to amma a haka bai taba daga hannu yadda ke wata ba ko ya zagi wata ko ya mata gori ko ya ce na aure ki ne saboda darajar iyayenki da ba da haka ba baki isa ba amma wata rana sun taba kure shi sai ya bar musu gidan sai ya koma masallaci ya zama shi sai da ya wata daya a masallacin nan bai shigo gidan suka gama yan koke-koken su suka gama duk abin da za su amma duk da haka ranan da ya shigo Aisha bata kyale shi ba sai ta ƙara tsokanarsa tace me ya kawo ka yau kwana 29 ka ce kwana 30 za ka yi kin ga wani ne daga nan sai ya gaura mata bari kawai ko ya zazzage ta ce ki baki da hankali ko ya ce wuce ki bar min gidana to duk Annabi bai mata wannan ba sai ya murmushi yace ai dama shi wata yana yin kwana 29 wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya je Baqi'a da daddare ya fita zai je yayi addu'a ma mamata a Baqi'a Aisha tana jin ya fita daga ɗakin kawai sai ta sa hijabin ta bi shi shedan ya gaya mata cewa ai ɗakin wata zai je kawai ta bi shi yana tafiya tana bin shi kamar dan sanda sai ta gan shi ya je ya tsaya a bakin makabartar Baqi'a wanda dama da an fito daga cikin gidajensu ne yayi addu'a kafin ya dawo sai ta ruga da gudu ta koma ɗaki to da ya zo ya zauna kusa da ita sai ya ji tana haki sai ya ce me kika yi ta ce wallahi ba komai ya ce ki faɗa min gaskiya in ba haka ba Allah zai wahayi ya tona miki asiri ta ce to ai kaji na ga ka fita ne ba wani sallama ba wani saƙo shi ne na ce ko za ka je ɗakin wata ne cikin matanka shi ne na bi sawunka ya tsake ce ke kira da matsala wallahi inda za ki mutu yau me matsalaki ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni zan yi miki sutura ni zan miki wankan gawa ni zan saka ki a kabari da kaina da ya kwanta ji daɗi sai ta ce okay
wato kama kusa na mutu kai wani auren duk abin da zai fada shi sai sun nemi abin da za su nuna mishi fa su fa yanzu tsakanin shi da su kai mata da miji ne ba wai annabi ne da jama'a ba to haka Allah ya dabi'ar kiyamace komin girman mijinta komin mukamin sa komin yadda a waje ake ganin darajar sa sarki ne attajiri ne jarimi ne wani babban malami ne wani mai fada aji ne ita duk ba ruwanta in fact akwai mutane da yawa cikin malaman mu da muka sani wanda matan su ma ba sa jin wa'azin su kuma yana wa'azi a ce to a dai ji fadan malam ka aikata yake shi duk abin da zai fada ta ce kawai yana fada ne kawai dan ku yake gaya mawa ta gwamnati ce ta tambaye wani dan karamin almajiri ta ji wa'azin shi ba ta ji malamin ta ba wanda duk duniya kuma ana jin sa to wannan dabi'ar abinda ake so da maza shine su kauda kai daga barinta su yi hakuri kada su biye ma iyamace akan wannan ita kuma ta zama mai biyayya da da'a akan abinda aka umarce ta yanda duk da wannan abinda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa fasa dafa mishi abinci ba sa fasa kai mishi ruwa ban daki ba sa fasa gyara mishi kayan shi da suturar sa da kayan yakin sa da abin hawan sa wato duk hidimar da ta kama za a yi masa wannan yasa Aisha take cewa akan biyo ta azumi na Ramadan irin wanda mata suke sha amma ba ta samun damar ramawa har a kusa shekara sai an kai Sha'ban tace saboda yawan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yana da baki kullun zai yi tafiya kullun ya dawo tana ta hidimar sa ba ta samun lokaci saboda haka shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan shi duk da irin wannan kataniyar da ake yi ba sa fasa yi masa abinci to mu kuma namu na yanzu sai aka wayi gari ma ana zuga su cewa ma yin abinci ma ba dole bane ina jin kun san wannan tarihin aiko akai ta rigima akan cewa wai ba dole bane ma mace ta maka abinci kai ana samun iyaye ma masu zuga ƴaƴan su cewa kada su yi mazan su abinci ko kuma cewa wai in yawa ne ki kirama kun ga abu ya canza gaba daya to abinda nake so mu gani anan shine menene sabubban da suka kawo wannan canji wanda a da zaki tarar cewa idan za a yi madiya mace aure ga iyayenmu nan da yawa za su iya bada labari sanda aka musu aure shekara 30 ko 40 baya galibi ba su ma yi makarantar boko ba wataƙila sai makarantar allo ko islamiyya dan abin da suka sani bai wuce na sallah ba za a ɗauko ta a kawo ta gidan miji faɗa kawai za a yi mata na minti 5 ko 10 wannan shine sinadarin zaman aurenta har abada amma me yasa yanzu ƴaƴanmu ga sunan mahaddata alqur'ani sun yi karatun boko wasu ma sun je ƙasar waje wasu ma sun ci musabaka sai mutum ya je ya aure alaran miya ana ta murna cewa ya samu mata makarantar alqur'ani amma ta dinga gasa mishi gyada a hannu sai ya rasa yadda zai sai wata ma malama ce tana yin wa'azi wata ma tana yin tafsiri amma in kika ji labarin yadda mijinta ke shan wahala anta wallahi kare ba zai ci ba da ba ki ƙara jin wa'azinta wata kuma wato babbar malama ce ma a makarantar boko ko ma'aikaciyar asibiti ce ko wata wadda take yin management din wani business ne ta iya gudanar da wannan business din lafiya lau amma gida ya gagara akwai matar da gari zai waye za ta yi abinci ta hana mijinta akwai matar da mijinta zai je ya dawo ya buƙaci ganinta ma a inda yake ba zai ganta ba akwai za ta dinga aika mishi da saƙonni na rigima da tashin hankali a wayarsa duk gashi nan iri daban-daban to me ya kawo waɗannan abubuwa a gani na a taƙaice daga cikin abin da ya kawo wannan akwai modernity wato sabon salon rayuwa da muke kwaikwaya na turawa da wasu al'adu baƙi wanda ba namu ba saboda su turawa a gurinsu da mace da namiji suna matsayin partners ne suna matsayin abokan zama ne saboda haka komai nasu rabawa aiki tare za su dinga yin cefa ne tare za su dinga biyan kuɗin makarantar yara da kuɗin haya tare za su dinga raba duk abin da aka samu don haka kamar sun sa jari ne a wata kasuwa saboda haka ba wanda yake gaba da ɗayan kun ga wannan ya saba mu al'adar da muke a kai da abin da addinin mu ya zo da shi saboda haka wannan kwaikwayon turawa da muka yi da muke ganin komai nasu yana burge mu kuma komai nasu abin mu ɗauka ne mu yi shi ya haifar mana da abubuwa da yawa wanda suka zama rikita-rikita tun daga kan tunanin da yake kwakwalenmu da irin tsarin yadda ake neman aure da tsarin yadda ake gudanar da bukukuwa. Yanzu dan Allah jama'a ku kalla ku gani, da ta nake amarya ɓoye ta ake ba a ganinta, ba wanda zai ganta. In an zo za a kai amarya ma sai a yi ma kamar ‘yan mata biyar shiga iri ɗaya da alalibinsu, ba za a gane wacce ce amarya ba. Idan aka kai ta gidan mijin ba wanda zai ganta ya gane ta sai mijin kawai, amma a kan hanya da sirkai da dangin miji duk ba za su gane ta ba. Haka za a kai ta a ɓoye cikin rufin asiri. Aka wayi gari yanzu sai a ce sai an yi wani event wanda za a zo a talata ta a duniya kowa ya ganta, ta zo da wani shiga irin na kafirai duka faɗa ta a waje, shi kuma angon yayin shigan mutunci, wataƙila ma shigan shi har da gemu kamar wani ustaz, amma kuma ya riƙe hannunta haka a cikin ga mamata ga maman shi ga baban shi ga babanta ga limamai ga duk mutanen anguwa su ratsa tsakankanin mutane. Duk wannan bai isa ba fa, har su yi rawa, har wai su ɗauki kek suna sawa a bakin juna, kuma ana musu tafi ana dariya. Don Allah yaushe za a tsara wannan abin a ce za a ga mutunci? Wannan ba tsari ne namu ba, amma kuma ya zama a kan shi, inda wani zai ce ba za a yi wannan ba sai a fasa auren, musamman dai a nan irin Abuja, irin Kaduna da ire-irensu. Da za a ce wani zai aure ya ce to shi baya son da irin wannan event ɗin, a kai mishi amaryar shi a gargajiyance da aka sama za ta yi na aure ba zai yi ba. Haka za a lalata wurin. To irin wannan kwaikwayon Turawa ɗin ya taimaka sosai, da kuma irin huɗubar da ake ma 'ya'ya mata kamar yadda na ambata. Wannan huɗubar tana farawa tun daga makarantun boko, ana koya musu tunani irin na feminism, cewa wai an tauye mata haƙƙi kuma ana buƙatar a ƙwato musu wannan haƙƙin, wanda kuma ƙarya ne. Ko da ana samun wani mutum ko wasu wanda ba sa kyautatawa, amma mu dai a al'ummarmu ta musulmi mun san mata suna da haƙƙin da Allah ya hukunta musu, kuma kullum ana wa'azi cewa a kiyaye musu haƙƙinsu. Sannan ga fina-finai da ake kalla, a cikinsu ake kallon salon da ya kamata a yi. Masu fina-finan wai suna cewa wai suna faɗakarwa ne, wai suna koyi da tarbiyya ne, alhalin kuma rubuza ta ake yi mun sani. Ban so ne doguwar magana a kan fina-finan nan. Sannan ga ƙungiyoyin kare haƙƙin mata, wanda da za su ji labarin wani mutum ya yi wani kuskure, kamar a ce ya mari matarsa ko ya yi mata wani rashin kirki, za su zo su yi ta zuga ta, su ce ma su za su ɗaukar mata lauya, su yayata ta a yi fira da ita a gidan rediyo da gidan TV, a sa ta a social media, duk don a gani a yi ta zage shi, ana Allah wadare da shi. Da kuma wato iyaye wanda suka kai matuƙa wajen shagwaɓa yaransu. Mutum ya aure da ɗiyarsa amma kuma ya sa wa mijin ido, kullum yana buga mata waya, bai dai niki wani abu ba ko, kullum ya ganta. Waya ake ciki ne, ya na ga duk kira me da ya ji wani haka wani kaza kaza, nan da nan ya tashi tafi gidan ya je fara kashedi wa mijin, kuma shi da aka bashi ƙwayarya ba haka aka mishi ba, tunda shi ma auro ta yi ba shuka ta yi a gidan shi ta fito ba. Sai da ya auro uwarta daga garinsu ya kawo ta Abuja ko Kaduna, ba haka aka mai ba. Za ka sai yarinya ta dinga jin cewa har yanzu ita 'yar babanta ce, ba matan mijinta ba ne. Wannan mijin kawai wani abokin hulɗa ne, da zarar wani abu ya faru yanzu nan ta kira babanta ta ce dad ta jifa ya yi kaza. Shi kuma dad kawai ya taho, akwai wanda ya taɓa gaggaura wa sarki shi bari. To wannan duka yakan taimaka ya sa 'ya'ya mata su zama cewa sun kangare, ba sa jin maganar kowa. Akwai wani abu har ila yau, shi ne yanayin zurfin karatun ‘ya mace yana taimakawa wajen ta kasa yi wa miji biyayya. Karatu ko na addini ko na boko, mace idan ta zurfafa ilimi ya mata yawa, ya kamata in za a yi mata aure, ni a ra'ayina to kada a aura mata saurayi ko sa'anta a shekaru ko sa'anta a ilimi. Duk matar da ta yi masters ko ta yi PhD ko ta zama doctor ko ta zama tana da wani babban certificate a economics, ta je ta yi karatu a London School of Economics, ko duk matar da ta ci musabaka, to wallahi waɗannan matan sai haƙuri tsakani da Allah. Wannan magana gaskiya ce, kun sani kuma. namiji ga magari bai iya zama da ita, saboda tana da wasu tunane da wasu fahimta a rayuwa, tana da zatiya, tana da wani individual accomplishment. Watakila office ɗinta ita ce oga, saboda kan wannan mun zata ganin ko wannan bai fi kaman wani assistant a office ɗinta ba, wani messenger. Saboda kan in za a yi mata aure, to dole a samu babban mutum da ya fita shekaru, ya fita in kuɗi ne ya fita sanin rayuwa, idan bokon ne ya fita, in ƙur'anin ne ya fita, ko to sai a zauna lafiya. Ku kalla misalin da na buga mana, kuna ganin Aisha saboda ta kasance zakakuran mace ce, tana da kaifin ƙwaƙwalwa da ilimi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakan yi magana ta ce mishi ba haka bane. Ta ce mishi kai baka san Allah ya ce kaza ba. Wato tana iya challenge din ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuna ganin inda ba dan annabi shi sarkin hakuri bane za su zauna lafiya da ita? Inda a ce wani saurayi ne a cikin Qurayshawa ya aure ta, za a yi haka? Ku saboda haka ka je ka aure mace ƴan musabaka ta iya qira'at, kai kuma juzu an maka ka iya. Tsakani da Allah. Kana fara ka zo ta ce to Allah raba mu da auren jahilai. Dole ta faɗi haka. Ko ka zo kana Turanci ita kuma tana da masters. Ko ta dinga cewa ba haka ake yi ba. Namiji ba zai jura wannan ba. Ita ko ba ta iya haƙura ba sai ta faɗi abin da take so ta faɗa. To saboda haka ya kamata ya zama mijin wani wanda yake sama da ita ne. Wannan ina faɗa muku ra'ayina ne ko da na fahimta, ban karanta shi a koyina ba. Amma na san in aka kalli waƙi'in abin da ke faruwa yana da validity. Saboda haka dole ya zama mace wata wato mijinta wani mutum ne da take ganin girmansa, take ganin abin da take takama da shi ya fi ta wannan abu. Shi kuma ya zama wani mutum ne wanda zai iya yin haƙuri da ita. Yanzu idan mace 'yar shekara 30 wadda take farfesa ce a nan jami'a Abuja ko a Bayes University, sai ta auri wani wanda shi kuma sanda ma ta fara boko ya gama masters. Wato ta fara boko a 2001 ko, to shi lokacin ya gama masters. Kuma yana da 'ya sa'arta wadda ya aura. Za ka dishin manta kawai daga wannan, ai bata fi kamar barira ce 'yata kawai wannan, ba komai. Sai ta haƙuri da ita. Sai ta rashin kunya yana haƙuri da ita. Amma idan sa'anta ne wallahi dadda lamar tamari zai. Ce ba na san rashin kunya wallahi sai in ci miki mutunci. Kafin ka ankara sai ga aure ya lalace. To wancan saboda ya daɗe a duniya ya ga abubuwa, ya yi aure ɗaya biyu uku, saboda haka zai iya zama da ita. In kuma 'yan musabaka ce ita, to shi kuma hala ya taɓa alƙalancin musabaka, da haka su ne alƙalansu ko? Ko wani babban malami ne shi ya san kurakuran mata da sauransu. To saboda haka akwai buƙatar ya zama miji wani mutum ne wanda za a duba kafa'arsa kafin auren masa da 'ya. In ba haka ba shi ne za a yi ta samun matsaloli. Da haka abin da nake cewa shi ne mata masu zurfin ilimi da mata masu wadata da mata wanda suke 'yan ƙwalisa, suna buƙatar mazaje da suka ɗara su a wannan abun ana son zaman lafiya. In ba haka ba shi ne za a yi ta samun, in aka ce ta auri wannan ɗan ajinsu ɗin wanda suka yi jami'a tare, duk soyayyar da suka yi wata 6 ya yi wahala. Kai ba a kai wata 6, aure guda nawa ya lalace kafin ma hotunan bikin su gama trending? Guda nawa? Ai ba za su kirgu ba. Saboda wannan soyayyar da suke yi daga nesa-nesa ita ce kawai zaman lafiyarsu. Amma aka zo aka zauna zaman gaskiya da gaskiya, wai malam ya sai malam, ba za a samu matsala. Abu na gaba shine wato tona asirin juna. A da a ka'idar shari'a da ka'idar mutunci, aure sirri ne da ba wanda yake sanin me yake faruwa. Duk abin da yake na jin daɗi ko na shan wahala, haka za su sha wahala su sha daɗin su, ba wanda ya sani. Iyayensu ma ba sa jin labari. Koda tana rayuwa da sirkarta wato uwar miji, ba ta sanin me ke tsakaninsu. In ma suna faɗa za su yi tsakankanin junansu. To ana nan sai aka wayi gari, sai zama babu wani abu mai suna sirri tsakanin ma'aurata. Su da kansu suke ba da sirrin jin daɗinsu da sirrin wahalarsu. A garinki birge ƙawaye, za ki ta faɗan kafasitin mijinki da iya soyayyarsa, wata ta ce tana son shi. Za ta zagaya sai da ki ji kawai zai aure ta. Ke kina nan wai, ke kina ganin kina birge su, wai kina intimidating ɗinsu. To a nan za ta ji labarin mijinki. Na rantse da Allah na san mata aure da ta kashe aurenta don ta auri mijin ƙawa. Saboda kullum ƙawa tana ba da labarin mijin a irin group ɗin nan da ake yi. Sai ta ga ai to wannan irin mijin take so kenan, ba irin nata ɗin nan ba. Ta tayewa da nata ɗin ƙaya baya, sai da ya sake ta, ta koma ta auri mijin waccan ƙawa. Har yanzu suna tare. duk da ba a zaman lafiya. Haka nan idan wata matsala ce ta faru, shikenan sai a zo ana tallatawa. Tun ana gaya ma iyaye da ƙawaye da ƴan Islamiyya, har aka zo ana faɗa a social media. Wai sai mace ta gama ba da labarin duk abin da ya faru da mijinta, ta ce kuma please hide my ID, dan Allah ka a faɗi ko ni wace ce. Ya zama wani sabon salo. Duk waɗannan da ta gaya ma ta gaya wa duk duniya, kuma duka za a yi ta cewa ne Allah ya tsine, Allah wadarai, ba a kyauta ba wanda zai faɗi magana mai daɗi sai abin ya ƙara lalacewa. Wannan da kambun baka a ciki ba a sani ba. Alhalin abin da shari'a ta ce idan an samu matsala shi ne, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Cewa aka yi aje a gaya ma danginsa da danginta a samu mutanen kirki a cikinsu da za su yi sulhu a sirrance a mutunce, amma ke ki bakin tallata a duniya. To gara ma ta ce hide my ID, wata ma ta fito ne ta ce ni wance da kuka san nayi aure kaza, ina so in sanar da ku cewa yanzu ba ma tare da mijina, dan Allah a taya na addu'a. Wani addu'a za a ce yake, sai dai a ce yake tsine mishi albarka. Shikenan kuma sai ya ƙara lalacewa, sai kuma kima ki lalace. Allah ya kyauta. To ina ganin waɗannan abubuwan suna da gaskiya abubuwan da suka taimaka wajen rikirkicewar zamantakewa aure, musamman a gidajen matasa da masu ƙananan shekaru. Iyayensu sun yi zaman aure lafiya lau, sun yi musu tarbiyya mai kyau, sun ba su kulawa ta ilimi da ta ainihin wato a ɗabi'a da komai, amma kuma aure yana nema ya gagara. Yanzu idan aka je aka ɗauki statistics, sai ka tarar cewa zawarawa masu ƙananan shekaru suna nema su yi kankan da 'yan mata. Zawarawa under 30. Wata ma a wanda tatin nan ta yi aure uku. Me yasa? Saboda waɗannan matsalolin da suka yi wa, kuma har yanzu tana ganin ita namiji bai isa ba wallahi. Ba ta da wani bukata a wurinsa. To abin da nake so mu fahimta a ƙarshe ƴan uwa masu albarka shi ne, mu gane cewa shi dai aure ɗin nan kamar yadda malam ya faɗa mana tun farko ibada ne. Ibada ce da Allah ya hukunta cewa hanyar samun aljanna ƙiyama ce ta wannan ibada ta aure. Ibada ce da Allah ya hukunta cewa sai an yi haƙuri. Babu wani abu na neman aljanna wanda yake da sauƙi, wanda za a ce babu wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna sil'atallahi ghaliyatun, kayan Allah suna da tsada. Me ya kayan Allah? Shi ne aljannarsa. Saboda haka aljanna ake nema. Ba wai so ake yi abin ya zama kamar wani competition, ko ya zama zaman 'yan murna, zama na gasa da juna tsakaninki da miji. Ki tuna a lokacin da kike mishi butsara, kike mishi fitsara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mata a duniya da za ta yi mijinta rashin kirki, face matan shi na aljanna sun dinga tsine mata albarka, suna cewa Allah wadaranki, wannan mijin da kika gani baƙo ne a wurinki, mun ƙosa ma ya bar inda yake, inda kike zo wajenmu. Shi ne za ki ga cewa mace da abubuwa sun kirkice mata, saboda ya aljanna ta riga ta tsine miki, sai ki ga komai naki ya lalace. Suna ta addu'a Allah ya sa mijin ma ya mutu don ya tafi aljanna wajensu. Haka kuma za mu ga cewa a sanadiyar haka, da zaran an samu matsala ire-iren wannan matsalolin, babu wanda suke shiga cikin damuwa fiye da 'ya'yan da aka haifa. Yara da suke tasowa a cikin gidaje masu matsaloli suna samun psychological trauma, suna samun matsaloli a ƙwaƙwalwarsu idan suka ga iyayensu maza da iyayensu mata ba sa zama lafiya. To wannan yakan sa musu damuwa sosai a cikin rayuwarsu. Sannan kuma ba tare da sun sani ba, suna iya shiga cikin faɗan. Kawai kowa a cikin yaran zai zaɓi wane ne yake ganin ya fi gaskiya. Kowa ya fi so tsakankanin uban ko uwar, sai ya goyi bayan shi, sai a haɗa shi a ci gaba da uzura ma wancan. Wani idan ya goyi bayan mahaifiyarsa, sai ya tsani baban shi, ko ya goyi bayan babansa, sai ya dinga jin haushin mahaifiyarsa. Kun ga duka wannan ba abu ne mai kyau. Saboda haka a mu yi ƙoƙari mu sa wa zuciyarmu cewa aure ibada ne, kuma hanyar neman samun yarda Allah ne, kamar yadda sallah da azumi da zakka da sauran ibadojin da muke yi duk suna da wahala, ko wahala ta jiki, ko wahala ta dukiya, amma haka muke hakura mu yi saboda ibada muke. Yanzu duk wanda ta taba yin aikin haji anan za ta yi ibada labarin irin wahala da aikin haji yake dashi. Shi yasa yake da lada da yawa, yake da wahalar samuwa da tsada, mutum amma haka zai jure ya je ya sha wannan wahalar saboda neman abin da ke wurin Allah. To haka aure din ma shi ma saboda neman abin da ke wurin Allah sai ai hakuri da abin da aka gani. Sannan kuma a lazimci ka'idojin addinin musulunci, duk abin da addinin musulunci yace shi ya kamata ayi a aure, to ayi. Girmama miji da saurara masa, da bashi hakuri idan an masa laifi, da yabawa idan yayi abin kirki, da yin hakuri idan bai kyauta ba, da yi masa addu'a Allah ya shirye shi, Allah ya bashi arziki mai albarka wanda zai kula da su. Haka nan sirka da dangin miji da ire-irensu duk abin girmamawa ne. Haka kuma kula da dukiyarsa da kula da ainihin wato kula da kayayyakinsa, duk waɗannan a dinga yin su da tunanin cewa ana yi ne don Allah, don neman yarda Allah. Sannan kuma wajibi ne mu dinga kallon rayuwar magabata game da aure, rayuwar salafus salih, yaya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka rayu da matansu, yaya matan suka kasance a gare su, yaya matan suka kasance wajen yi musu biyayya, ya suka kasance wajen yin hakuri da su, za mu ga cewa akwai abubuwan lura da yawa a ciki. Alal misali, Talhatu ɗan Ubaidillah radiyallahu anhu yana da wata mata wadda ta shahara a cikin mutanen garin Madina da cewa mace ce mai biyayya aure, har ya kai ga cewa tana fita ta je bayan gari ta yanko ciyawa don ta zo ta ba dokin mijinta, har ya kai ga cewa ita take share wurin kwanciyar dokin idan ya yi kashi ko fitsari ko makamantansu. Kalli Fatima radiyallahu anha, diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha bada'atun minni, Fatima kamar tsoka ce a jikina, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Aliyu ya mata kishiya saboda tsoron irin damuwar da ta shiga aka mata kishiya. Manzon Allah ya zo ya hawo kan minbari ya ce, na ji labarin su wane suna so su ba dan gidan Abu Talibin aure. Nabi ya ce, wallahi dan gidan Abu Talibin bai sai mai yata kishiya ba, sai dai ya saka mai yata wallahi. Ku duba ku ga fa yadda manzo Allah ya kai matuƙa wajen ƙaunarta, amma tana yin aikin gida a gidan mijinta har hannunta ya kanta saboda sirfe da daka da niƙa da markaɗe, tunda ba irin yanzu bane. Yanzu Allah ya kawo mana zamani na sauƙi, kusan komai da inji ake, amma da a yi sirfe, a yi daka, a yi niƙan wake, a yi na ƙullun kunu, duka da hannu ake yi da. To da tana yi hannunta ya kanta, sai ta zo ta ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa bayi a cikin wani yaƙi da aka yi. Ta zo ta ce mishi, ya ubana, ya babana, jibi yadda hannuna ya yi tauri saboda aiki a gidan miji, ka taimaka mini ka bani baiwa wacce za ta dinga taya na aiki ta rage mini wahala. Manzo Allah bai bata ba sallallahu alaihi wasallam, saboda ya san wannan aikin aljanna za ta samu. Sai ya ce mata, bana ba yake abin da ya fiye miki wannan ba yake Fatima? Ta ce, ina son ka bani. Ya ce, to ki dinga yin subhanallahi, subhanallahi, subhanallahi kafa 33, walhamdulillahi, walhamdulillahi kafa 33, wallahu akbar, wallahu akbar kafa 34, 100 kenan, duk in kin zo kwanciya bacci ki dinga yi, banda wanda ake yi a bayan salloli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mata da wannan, saboda mai yana so yashi ta tsira ne a lahira, ba sai so yake ta ji daɗin duniya a je lahira kuma ba ta da komai ba. In akwai wata mata da ta cancanci wata baiwa da gata, babu kamar wannan diya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan su ma waɗannan matan na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin abinci a gidan manzo Allah kamar yadda muka ji labari, har ma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana taya su aikin gida. To sannan sai kuma an yi hakuri idan aka samu halin sa'ad da babu wadata. Aisha take ce ma Urwatu ɗan Zubair ɗan gidan Yatta Asma'u, ta ce mishi, mu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama muna zaunawa fa ayi wata daya, wata biyu, wata uku, ba a daura girki akan tukunya ba. Urwa abin ya bashi mamaki, yace to ya kuke ku rayu? Tace abin da ya sauka shi muke ci. Wata rana a ci dabino da ruwa, wata rana ayi kwadan kanzo, wata rana a ci busasshiyar gurasa, abin da ya sauka shi suke ci. Duk da haka babu wanda ta taba zuwa gidansa ta kai kara. Haka suka zauna har Allah ya bashi wadata bayan an yi yakin Khaybara. Sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan aje musu abincin shekara ne. Daga sanda aka yakin Khaybara daga shekara ta 6 kenan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan aka samu yanayi na karayan tattalin arziki, aka samu yanayi na miji bayi da shi, to hakuri ake da halin da aka samu kai. Ba wai ana ta da kayyab baya bane, ko kuma aje akai kara gun iyaye ko a tafi gun alkali. Al-Imam Ibn Hazm yana cewa a cikin ma'ana fadin Allah, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirijali alayhinna daraja, yace abin da yake kan maza irin shi yana kan mata idan maza ba su da shi. Wato sanda yake da wadata yana bada abinci, ya sai katin DSTV, ya sai katin NEPA, canza miki waya, canza miki mota, duk shi yake yin wannan ko? Sanda wadata shi ta kare, ke kuma sai ki dauki wannan idan kina da wadata. Haka Ibn Hazm yace. Ba wai zaki ce to shikenan ni yanzu tunda baka da abinci tsakani da Allah ni ba zan iya zama ba, wannan butulci ne. Saboda haka waɗannan halayyar na abin da ya faru a cikin magabata yana da muhimmanci mu dinga karanta su muna sanin su, don mu ga yaya magabatan mu as-salafus salih suka rayu da iyalansu a gidan aure. A ƙarshe abin da zan gaya mana a ƙarshe shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa walaqad wasaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Ubangiji yake cewa hakika an ja kunnan waɗanda suka gabace ku da kuma ku din kanku cewa mu ji tsoron Allah. Wannan shine abin da za a gaya wa maza, shi za a gaya wa mata, shi za a gaya wa iyaye, shi za a gaya wa surukai, shi za a gaya wa kowa cewa dukkaninmu mu ji tsoron Allah. Mu san cewa duk abin da muke yi Allah zai mana hukunci akai. Wanda ya cutar da diyan mutane Allah ya sani, kuma Allah zai mai hukunci ba bai ci banza ba. Wanda ta ki bin biyayya aure Allah ya sani, Allah zai mata hukunci ba zai kyale ta ba. Wanda ta ki zama lafiya da mijinta saboda rashin tunaninta Allah ya sani. Kowa ya ji tsoron Allah akan abin da yake yi, ya san cewa kuma akwai ranar tsayuwa a gaban Allah wanda za a yi mana sakamako, wanda za a yi mana hisabi, wanda kuma za a fitar da haƙoƙin mutane akan mu. Allah yana iya yafe haƙoƙinsa, amma mutane ƴan uwanmu ba sa yafe haƙoƙinsu. Duk wanda yake da haƙƙi ba zai yafe ba, musamman ranar alkiyama. Allah ya kyauta. Ina ganin yau na yi muku dogon zance da fatan ba ku manta na bayan ba. Ban so a ce na tsawaita haka ba, amma yanayin zancen ne ya kai ga tsawo haka, da fatan mu samu wato fa'idoji da kuma ababe masu taimakawa a cikin zantukan da muka yi. Ayi mata nasiha da su dinga barin mazajensu su ƙara aure idan suna da halin haka ko ikon yin haka, saboda yawan mata da ke gidajen iyayensu. Gaskiya ne wannan. Abin da ya halasta auren mace ta ɗaya shi halasta auren mace ta biyu da ta uku da ta huɗu. Gaskiya ne, babu shakka a wannan zamanin yana daga cikin rigima mafi girma da maza suke jin tsoro shine su ce za su yi aure. Mu da muke yin karantawa muna jin labarin wannan da yawa a gun mazaje. Mutane da dama suna da halin da za su yi aure na biyu ko na uku, amma suna tsananin tsoron matansu. Kamar yadda annabi yake cewa ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajuli al-aqil min ihdakunna. Wallahi da dama maza suna jin tsoro saboda suna tunanin me zai biyo baya, tashin hankalin da za su shiga. Da haka sai ya gwammace kiɗa da karatu. So da haka ya ku iyayenmu mata, ku yi haƙuri, ku daure, ku jure, dinga barin su. Amma kamar yadda aka faɗa a cikin tambayar, wanda yake da hali, wanda ba yi da hali, ko ta ɗaya ba a ce aura ba, wanda bai da hali, domin annabi cewa ya mai asharar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, wanda ba yi da shi ba aka ce fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija, sai ta azumi litin da alhamis. Kamar haka Qur'ani yake cewa wa lisatil ladina yajuduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, wanda bai da aure ya rintsa idan sha Allah ya bashi wadata. Saboda haka wanda bai da wadata ko na ɗaya ba a ce yayi ba. kai aure ɗan mutane ya kasa kula da ita. Amma wani yana da wadatar da zai yi auren mata 100 ma in ya halasta. Amma kin daga ke sai shi sai ka ce fasto kuma kin tara ko ina ke kuma ke ma gaki da ƴaƴan mata guda hudu yake so ayi da su tsakani da Allah, gaki da kanwa bazawara yake so ayi da ita. Kuma saboda san zuciya irin na mata, idan kanwa ki za ta aure ne mata ku ne kan gaba sai an san yadda za a yi, dole sai an shigar da ita. Amma idan ke za a kawo ko za a kawo kanwa ki to shikenan sunan shi mace amana ba yi da imani. Kaga wannan san zuciya ne, san zuciya ne. Iyayen mu mata suna da wannan, dan Allah ku daina, Allah ya kyauta. Wassalamu alaikum warahmatullahi.